Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma Niya a birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodiyoshe muna nan a shafukanmu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Yau Litinin 30 ga watan Satumba shekarar 2019. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamar da Chadi, wato 5 na safe kenan agogon Ghana, ɗan dare a nan Washington. Da farko ga kanin labaran duniya.
Wasu dubban 'yan Rasha sun jura ruwan sama mai sanyi suka yi dafifi a wani dandalin tsakiyar birnin Moscow don zanga-zangar siyasa. Kwamitin Majalisar Wakilan Amurka kan bayanan sirri ta cimma matsaya don jin ta bakin mutumin da ya yi kwarmato cewa shugaba Trump ya buƙaci shugaban Ukraine da su binciki Joe Biden. Wani jami'in diplomasiyyar China ya soki Amurka saboda abin da ya kira jahilcinta, irin matuƙar gudunmuwar da take bayarwa ta fuskar tattalin arziki a hulɗarta da Afghanistan.
Yayin da Najeriya ke shirin tsunduma cikin bukukuwan cika shekaru 59 da samun yancin kai, kowace babban nasara za a iya cewa ƙasar ta samu ya zuwa yanzu?
Ito, babban nasara dai shi ne har yanzu muna nan a kan ƙasa ɗaya, duk da yunkuri da aka yi ce na a raba ƙasa.
Mai martaba Sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu kenan a wata hira ta musamman da muryar Amurka ta yi da shi, za a ji ƙarin bayani. To, a taron kammala aiki na tsawon shekaru 10 da asusun Melinda and Gates ya yi a wasu arewacin jihohin Najeriya, wato a jihohin da ke arewacin ƙasar, hukumomin kiwon lafiya a wasu jihohi na ɗora ayyukan asusun a kan ma'auni.
Wajen zuwa asibiti, misali irin awo, wanda da yawanci wasu suna ganin in sun je awo an ba su magani sun sha ɗansu zai girma, wajen aifo zai ba su matsala. Wasu ko suna ganin a aifo a gida ma suna ganin jarumta ne, sai su aifo a gida su yi ta nishi su ka.
Sannan shirin ciki da gaskiya na yau mushima zai yi waiwaye ne kan batun kare ƴancin bil'adama a tarihin Najeriya, yayin da za a shiga bukukuwan cika shekaru 59 da samun ƴancin kai. Amma dai bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Wasu dubban 'yan Rasha sun jura ruwan sama mai sanyi suka yi dafifi a wani dandalin tsakiyar birnin Moscow a daidai lokacin da kungiyoyi da ke adawa da suke kokarin sake samun karfin gwiwa bayan kwashe tsawon lokacin bazara soma da aka yi ana ta zanga-zanga kan zaɓukan yanki da ma siyasar ƙasar ɗungurungun. Gangamin na jiya Lahadi shine na babban yunkuri na farko da kungiyoyin siyasa na masu ra'ayin sassauci da kuma jam'iyyu masu alaka da su tun bayan zaben da aka gudanar a farkon wannan watan. Abubuwan da suka faru gabanin zaben a ranar 8 ga watan Satumba, musamman ma yadda wasu jami'an zabe suka yi ta hana 'yan takarar bangaren adawa tsayawa takarar, shine babban musabbabin wannan zanga-zanga ta kyamar gwamnati da aka dade ana yi wadda an yi shekaru da dama ba a ga irin ta ba. Sai dai maimakon zaben abin da ya faru ya fi aukuwa a ranar 29 ga watan Satumba shine danniyar siyasa, yayin da 'yan raji suka buƙaci da gwamnati ta dakatar da ɗaukan matakin kai samami, inda aka auna shugaban 'yan adawa da yake yaƙi da cin hanci da rashawa Alexei Navalny da kuma duka inda magoya bayansa suke a faɗin ƙasar. Shugaban kwamitin Majalisar Wakilan Amurka kan bayanan sirri ɗan jam'iyyar Democrat ya ce sun cimma matsaya don jin ta bakin wani mai kwarmato wanda ƙorafin da ya yi ya janyo kafa wani kwamitin binciken yiwuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump. Muna ɗaukar dukkan matakan da za su iya ɗaukawa don mu samu damar sauraron ba'asin da yadda za a sake sunan mai kwarmatan. Abinda Adam Schimpf ya faɗa kenan a cikin shirin gidan talabijin na ABC News mai suna This Week kenan. Ganin yadda shugaban ƙasa ke barazana, kana iya gane misalin irin damuwar da ke akwai ta tsaro. sai dai mai kwarmatan ya yi zargin cewa shugaba Trump a wata tattaunawa ta wayar tarho da ya da sabon shugaban kasar Ukraine a ranar 25 ga watan Yuli ya yi kokarin neman taimako ta wajen tuno bayanan da za su aibata tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden da ɗansa Hunter da zai yi wa damar da Biden yake da ita ta samun nasarar jam'iyyar Democrat ta tsayar da shi takara da zai kalubalanci Trump a zaben shekarar 2020. Wani jami'in diplomasiyyar China ya soki Amurka saboda abin da ya kira jahilcinta kan irin matukar gudunmuwar da take bayarwa ta fuskar tattalin arziki a hulɗarta da Afghanistan. Ana kan tsara yadda za a inganta yarjejeniyarmu da Afghanistan kan batun gina hanyoyi, motoci da jirgin ƙasa da kuma sufurin teku a ƙarƙashin shirin BRI a cewar Yongjing, ambasadan China a makwabciyarta Pakistan. Sannan ya kuma yaba da zaben shugaban kasar Afghanistan da aka gudanar ranar Asabar cikin nasara, yana cewa China tana fatan wannan zai kara inganta zaman lafiya mai dorewa a kasar da yaki ya daidaita a cikin shekaru da dama. Ana sauraron labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wasu motocin kawa da na alfarma da aka kwace daga wajen ɗan shugaban ƙasar Equatorial Guinea an yi gwanjensu a kan kuɗi sama da dalar Amurka miliyan 23. Hukumomin ƙasar Switzerland sun kwace motoci guda 25 bayan da aka yi bincike a kan batun halasta kuɗaɗen haram. Waɗannan motoci mallakar Teodoro Ngoma Obiang-Mangu, wanda shi ne mataimakin shugaban ƙasar Equatorial Guinea da ya shafa shekaru 40 a kan karagar mulki, shugaba Teodoro Obiang. A cikin motocin da aka siyar a jiya Lahadi akwai Lamborghinis, Ferraris, Bentleys, Rolls-Royce da kuma McLaren. Farar Lamborghini Beano Roadster da ba kasafai ake samunta ba tana ɗaya tilo daga cikin wadda harsashi baya hudata da aka siyar da ita a kan dalar Amurka miliyan 8.3 da wanda ya saya baya so a bayyana sunansa. Duk da haƙurin da Prime Minister Boris Johnson ya fito ya bayar na ƙashin kansa, wasu majiyoyi a fadar Buckingham Palace na cewa sarauniya Elizabeth tana cikin damuwa sosai saboda shigar da ita cikin rikicin siyasa da aka yi a kan ficewar Birtaniya daga tarayyar Turai, wato Brexit. Johnson a tattaunawar da ya yi da sarauniyar ta wayar tarho a tsakiyar mako da kotun kolin Birtaniya ta yanke hukuncin cewa bai kamata ya nemi amincewarta don dakatar da majalisar na tsawon sati 5 ba, hukuncin da ya ba wa majalisar dokokin Birtaniya ta koma aiki da ya kuma matukar lalata shirye-shiryen gwamnati don fitar da Birtaniya daga tarayyar Turai da Johnson ya ba da wa'adin 31 ga watan Oktoba don aiwatarwa. Ya gaggauta samun sarauniya domin ya ba ta haƙuri bayan ya nemi amincewarta kan abin da kotu ta yanke hukunci daga baya cewa dage zaman majalisar dokokin da ya saba doka, a cewar wani jami'in Downing Street.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To gobe talata ne idan Allah ya kai mu, Najeriya za ta cika shekara 59 da samun yancin kai daga turawan mulkin mallaka na Birtaniya. Dangane da haka, abokin aikin Baba Yakubu Makeri ya tambayi Sarkin Kano Muhammad Sanusi na biyu irin nasarori da koma baya da Najeriya ta fuskanta a lokacin da yake halartar taron Majalisar Ɗinkin Duniya da aka kammala a ƙarshen makon da ya gabata a nan Amurka.
Babban nasara dai shine hana zuna nan akan ƙasa ɗaya duk da yunkuri da aka yi ce na araba ƙasa. Hakika Najeriya ya kamata a ce matsayinta ya wuce inda take, ya kamata a ce Afirka ita ake kyakkyawan misali da ita akan ƙasashe. Abin takaici shi ne yanzu ƙasa kamar Rwanda ko Ethiopia ko Kenya ko Cote d'Ivoire ko Ghana, idan muka je wurare sai mu ji ana ta misali da su akan cewa su ya kamata a koyi da su. Kuma babu abin da ba mu da shi a Najeriya na al'umma da ilimi da wato fahimtar yadda duniya take da kuma albarkacin kasa ba abin da Allah bai mana ba. Saboda haka ina gani ci gaba an samu, amma idan muka maida hankali akan yin abubuwan da ya dace ai ci gaban da yake gaba yafi abin da aka saba baya.
To akwai wani akasin kuma da aka samu?
Ni ce ba a rasa ba kamar yadda yanzu ko talauci ai aka sai ne a ce ka sami albarka irin Najeriya ana samu wannan talaucin. Amma alhamdulillah kamar yadda aka ji shugaban kasa yana fada suna da burin su fitar da mutum miliyan 100 daga cikin talauci a cikin shekara 10. To idan an mai da hankali akan wannan kuma za a iya tunda China ta fitar da mutum kusan miliyan 170 daga talauci a cikin shekara 40. Saboda haka babu abin da zai hana idan an tsaya an dage da taimakon Allah ai. To wannan shine talauci shine babban akasi, bai kamata a ce a kasa irin ta Najeriya an samu irin wannan talaucin ba.
Mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sanusi Nabi kenan. Muna so mu sanar da masu sauraron mu cewa daga yau za mu fara gabatar muku da shirye-shirye na musamman da ma hirarraki da suka shafi bikin yancin kan da Najeriya za ta fara a gobe Talata. Amma kafin nan a taron kammala aikin tallafi na tsawon shekaru 10 da Asusun Gate da Melinda ya gudanar a wasu jihohin arewacin Najeriya, hukumar lafiya ta jihar Gombe ta ce an samu raguwar mutuwar mata da yara a jihar a lokacin haihuwa. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Nasiru Adamu Laika ya aiko mana daga Abuja.
Taron bitin nasarori da kalubalen aikin tallafin da aka gabatar a Abuja ya bayyana cewa a baya a jihar Gombe kadai akan samu mutuwar 1,575 cikin haihuwa 100, inda halin yanzu lamarin ya ragu zuwa 800. Darakta hukumar lafiya matakin farko ta jihar da ke tsakiyar arewa maso gabar, Muhammad Kolo Bajuga, ya ce nasarar wayar da kai daga tsohuwar ɗabi'ar kin jinin zuwa asibiti ya taimaka ainihin wajen rage asarar rayukan mata da jarirai.
Mun samu ci gaba wajen zuwa asibiti, misali irin awo wanda da yawanci wasu suna gani in sun je awo an ba su magani sun sha dan su zai girma, wajen aifo zai ba su matsala. Wasu ko suna ganin a aifo a gida ma suna ganin jarunta ne, sai su aifo a gida su yi ta nishi su kadai, wanda har ya kai ga mutane suna cewa wai ai in kin yi ciki kafan ki daya na lahira daya na duniya, da Bature da Baki da Bafulata ne da Bahaushe da Bateri da duk wani yare da ka sani duk abun daya ne. To ba dalili wani ya sauka lafiya wani ko ya zama masa matsala.
Bayan kammala wannan shirin, babban sakataren hukumar Dr. Abdulrahman Shaibu ya ce an gudanar da aikin a gundumomi 57 ko ba fuskanci kalubale mai tsanani ba.
Wani sa'in kamar wayannan ma'aikatan kai training din su za ta iya yiwuwa wani ya samu aiki a wani wuri ba za ka yi hana shi tafiya ba, so ya tafin kuma ya za ka samu wani ya kika gurbin nashi, so shi ma wannan kaga sai ka nema. So wayannan da shi ne ɗan ƙanana da abubuwan da suke ɗan kalubalen da muka samu, amma dai wannan biki haka mi a Gombe a state level kenan. So shi ne kuma muka zo muka yi a nan national level, kowa da kowa zai iya zuwa. Ka san development partners suna da yawa, su ma za su zo su ga me muka yi a Gombe, inda ake ma za mu yi ma mu je Washington mu duno na duniya za mu yi. To amma dai mun tsaya dai a Abuja tukunna saboda mu nuna mutane ga ci gaban da muka samu, kuma in za a ƙara irin wayannan interventions a wani wuri yana da muhimmanci sosai da lafiyar matanmu da ƴaƴanmu da yaranmu gaba daya.
Asusun Bill da Melinda daga miji da mata da ke cikin mafiya yawan kuɗi a duniya na ware miliyoyin dala duk shekara don tallafawa ƙasashe masu tasowa ga yaƙi da cutuka, ciki da shan inna.
To be married, and after we'd taken our first trip to Africa, actually a vacation, we were walking on the beach and we committed at that point that we were going to give the vast majority of the resources from Microsoft back to society.
Bayan mun yi alƙawarin yin aure, a lokacin hutu da muka tafi Afirka, muna tafiya bakin teku, anan ne muka dau alwashi za mu ba da tallafi mafi yawan dukiyar mu da muka samu daga kamfanin manhajar Microsoft ga al'umma. Inji Melinda Gates a zantawa da gidan talabijin na CBS kan ayyukan asusun a kasashen duniya.
Would be great to give lots of it to our children, and so
Bill Gates ma ya bada tabbacin faruwar hakan da karawa da yadda suke kaunar taimakawa lafiya da yara. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin amin tuma.
Kamar Allah gaida Nasiru kafin mu je ga shirin ciki da gaskiya ga wannan dandanan.
Dan haka mutane da yawa suna karuwa ana ci gaba ta wannan harka. Kasuwanci yana tashi wani sai yana sauka kamar yanda kasuwancin komi yake. To a yanzu dai a halin da ake ciki bararren kimanin 30,000 ne buhunsa, wanda ko ba bararre ba kudin shi baya gaza 25,600. Amma mu yanda muke sai da namu in an ce buhun bararre ba ɗaya bane da buhun mai bawo.
wani ɗan kasuwa da ke hada-hadar wani mahaɗin abinci da aka fi nomawa a arewacin Najeriya kenan, amma aka fi amfani da shi a kudancin ƙasar. Sai a biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin wani mahaɗin abinci ne wannan. Sannan muna kuma tafa da wani rahoto daga jamhuriyar Nijar duk a shirin namu na hantsi, da fatan za ku kasance tare da mu. Amma yanzu ga shirin Sarfil Hashim Gumel na Ciki da Gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da dawowa wani sabon shirin Ciki da Gaskiya, wanda ke tabo lamarin kare ƴancin ƴan adam da kwato haƙƙin waɗanda aka zalunta da kuma yaƙi da zarmiya. A wannan sabon shiri za mu jingina shirin da muka faro a makon jiya kan zargi a ƙungiyar makafi reshin jihar Katsina. Makon gobe idan Allah ya yarda za mu ci gaba da shirin, ko kuma mu gabatar muku da shirin ƙarshe. A yau za mu duba batun kare haƙƙin ƴan adam da lamarin adalcin shari'a ko akasin haka. A daidai ranar da Najeriya ke cika shekaru 59 da samun ƴanci daga Turawan Ingilishi. Ku kasance da mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel.
We Nigeria, we shall never impose ourselves upon any other country and shall treat every African territory, big or small, as our equal. Because it is only on that basis of equality that peace can be maintained in our continent.
Tun wannan jawabin da marigayi Prime Minister Najeriya Sir Abubakar Tafawa Balewa ya gabatar a zauren Majalisar Dinkin Duniya, ya zayyana muradan Najeriya na adalci da kuma ɗaukar sauran ƙasashen Afirka manya ne ko ƙanana a matsayin ɗaya bisa adalci da wayewa da kuma rashin kama karya. Bayan juyin mulkin 1966 da ya kawo ga kisan gilla ga Satafawa Balewa da Sa Ahmad Bello da kuma Ladoke Akintola, Najeriya ta shiga damuwar rashin haɗin kai, da hakan ya kawo gwamnatin soji ta marigayi a guyi irinsi da tsarin akan kawar da batun bin dokokin tsarin mulki zuwa dokokin da majalisar sojoji kan sanar da aiwatarwa ba tare da sa bakin majalisa ba. Gwamnatin Irinsu ba ta yi nisan zango ba, da hakan ya kawo sojojin Najeriya suka amince da shugaba Janar Yakubu Gawan da ya jagoranci yakin basasar Najeriya don haɗe kan ƙasa da bin doka da oda. Gawan, wanda ya jagoranci Najeriya na tsawon shekaru 9, ya samu dasa aya lokacin taron ƙungiyar Afirka AU a Kampala, inda sojoji suka kifar da gwamnatinsa a barikin Dodon da ke Lagos. A wata zanta da muryar Amurka, Janar Gawan ya tuno rungumar ƙaddara da ya ce ya yi a lokacin, da nuna juyayin rashin ci gaba da wasu ayyuka da ya faro bai samu kammalawa ba.
Irin abin da na yi bayan da aka karɓi mulki daga wurina 1995 lokacin ina Kampala, ni ma a lokacin na ce da na ji abin da ya faru, na ce to ni fa a gani na kamar an canza gwamnati, shikenan ne saboda nan ƙasa, na ce a'a, na ce to ni ma na karɓi wannan. Kuma na kira sojoji da duka jama'a a jama'an ƙasa su karɓi wannan sabon shiri da aka yi a goyi bayan sabon gwamnatin shi gani na Murtala Muhammad. Na kira duniya duka su goyi bayan su yadda su taimake su kama yadda suka taimake ni lokacin da nake mulki, ƙasar mu ta ci gaba. Abin da ya faru kenan lokacin da gwamnatin da suka tumbuke ni daga mulki, me yasa ba su ci gaba da kokarin da muka yi ba, saboda a ci gaba da gyara su wa'annan su wuta ne da sauransu. Abubakar Tafawa Balewa shine ya soma lantarki na Kayinji, amma ni ne muka karasa aikin saboda bayan da aka yi masa rasuwa Alhaji Kansa, bayan da aka masa rasuwa ni ne na sa aka kare wannan aikin, ni ne kuma na kunna babban wutan Kayinji wanda ya ba mu isasshen wuta. Mun ce za a gyara wannan wuta da yin wani aiki a Jaba, wani a Shiroro, za mu kuma wani a can Gembu, can Mambila, kuma ina so da za a yi kara mu yi amfani da wutan da ake konawa a wajen Petro, za mu yi amfani da shi saboda mu rika samun isasshen wuta wanda duk za a sa a cikin National Grid.
Da dai shirin nan na da dogon lokaci, da mun dauko bayanan wasu daga tsaffin shugabannin mulkin soja don duba lamarin kare haƙƙin ƴan adam ko akasin hakan, da kuma lamarin gurfana gaban kota, har ma da majalisar sauraron korafin tarihi na Oputa da tsohon shugaba Obasanjo ya tsara a mulkinsa na farar hula. Babban mai kare lafiyar marigayi Janar Abacha, Manjo Hamza Al-Mustafa, ya zama shahararriyar fuska a zaman na Oputa, inda ya fito daga gidan yari bayan kasancewa tsaron tsawon shekaru 15. Mun zanta da shi don ba da bahasin abin da ya faru. Da farko ya fara zayyana ɗabi'un marigayi Janar Abacha da wasu ke fassarawa da gwarzon soja, wasu kuma ke cewa ya yi mulki ne na kama karya.
Shi kaifi ɗaya ne, mutum ne mai haƙurin gasken gaske. Zai iya zaunawa ana cutarsa ba zai ce komai ba, amma ranar da zai yi magana akan abin ko kuma zai aikata wani abu akan waɗannan abubuwan, sannan za ku san cewa ya ma fi ku sanin abubuwan. In kuma zai yi, kuma har ya san haƙƙi ne na ƙasa da mutane, baya shakkar ya yi ko ma me wannan abin zai haddasa. Kuma in har kana aiki da shi ya gano kai matsoraci ne kuma kana da wasuwasu da yawa, to lallai aikin ku ya ƙare. Sauran bayanai suna da nauyi. Ko da sati guda aka sa ka a wani gurin da ake sani, ake ratayewa, ake ƙona ni da leda, a jikina za ka ga maki na wuta da dama. Ko da haka aka yi maka na wata na sati ɗaya, na san in kai har ka samu ƴanci, watakila da kyarkace ka yafe. Ka san nauyinka ce na yafe a irin a gurin wanda ya azabtu na shekara 15 haka. Ka san iyayena an azabta musu, ka san dalilin rasuwarsu kenan. Wanda suka man ɗin kuma suna nan, kakkalle su kace na yafe, ka san nauyin haka. Ka san abin kamar Abdulhadi ba ƙarina ba ne, ka san sautara aka kulle shi a yasa sakwatas, an ƙona gidansa, an harbe masu gadin shi akan an je a kashe shi. Akwai lokacin da aka zo a futa an hana ni magana, sai ake ganin shi ne zai iya zuwa gurina ya mun magana ko na cigaba ko kana cigaba. Har mahaifina suka faffasa motar shi, shi hadin aka je aka ƙona gidan, aka harbe masu gadi, aka harbe ofishin shi, duk don a hana ni magana.
Bayan shekaru 30 da barin aikin soja, shugaban Najeriya mai ci a yanzu a shekara 2015 ya dawo kan mulki bayan lashe zaɓe, inda tsohon shugaba Jonathan ya zaɓi barin zuwa kotu da amincewa da shankayi. Mu shiga tarihi gabanin faruwar wannan lamari, wato tun fara takarar siyasa ta shugaba Buhari a 2003, inda ya shaida lamuran kotu har kotun koli a tsawon shekaru 12. Ga abin da shugaba Buhari ya faɗa a kotun koli a 2011 bayan tabbatarwa da PDP nasarar zaɓe.
Tun daga 2003, zaɓen 2003 da zaɓen 2007 har zuwa na yanzu, mun zo har zuwa kotun koli a kowane karo. Ba a yi shi ba akan ka'ida. Mun faɗi a lokacin 2003, mun faɗi a 2007, yanzu kuma mun faɗa cewa ba a yi zaɓen nan ba akan ka'ida. Mu mun ce ba a yi zaɓe ba a jihohi kamar 25 cikin jihohi 36 da Abuja. Saboda haka a ba mu takardu, mun samu masu ilimi da na'ura sun nuna cewa shin waɗanda aka yi marijista sun yi zaɓen nan a jihohin kudu maso kudu da kudu maso gabas, kusan ba a yi zaɓe ba. Mu a nan arewa masu bin doka, inda muka tsaya muka bilaye muka bi doka, aka turo 'yan sanda da sojoji suka kori masu bin ƙuri'o'inmu zuwa wurin tarawa da ake yi, aka yi abin da aka ga dama. Assalamu alaikum.
Wannan kenan daga baban mulkin sojin Najeriya da ya dakata a 1999, inda gabanin nan fararen hula sun yi mulki daga 1979 zuwa 1983, da sojoji suka kifar da gwamnatin Manjo Janar Muhammadu Buhari. Shekaru uku kafin rasuwarsa, a wani jawabi da ya ce shi ne na ƙarshe a majalisun tafsirin Ramadana a Uthman bin Affan Abuja, tsohon gwamnan babban bankin Najeriya Adamu Ciroma ya jawo hankali kan buƙatar adalci da a baya tun zamanin Turawa ake yi, musamman kan biyan albashi a kan kari da kan ƙarfafawa ma'aikata gwiwa su gujewa cin hanci da rashawa.
Na yi aiki tun lokacin da Turawa ke mulkin ƙasar nan. A zamana na yanzu ina mamaki cewa wa'anda gwamnatocin ƙasar nan suka kira su suka ba su aiki, suna aikin nan a kan sharaɗin za a biya su wata-wata, sai ga shi yau ma'aikacin gwamnati zai yi wata ba a biya shi ba, ya yi wata biyu ba a biya shi ba, ya yi wata uku ba a biya shi ba. Wannan zalunci ne wanda ba ka iya gina gwamnati a kan abin da yake na zalunci. Shugaban ƙasar nan na yanzu Alhaji Muhammadu Buhari, duka muna masa addu'a Allah ya bashi nasara ya yi aiki na gari.
Yaƙi da cin hanci da rashawa ya sanya kafa hukumar EFCC da ta kwararta ta ICPC, inda EFCC ta sha fuskantar zargin murƙushe 'yan adawa da barin abokan gwamnati na walwala, batun da dukkan shugabannin hukumar kama daga Nuhu Ribadu zuwa Ibrahim Magune yanzu ke cewa san ba haka bane. Banda haka ma riba daya tuno kin karbar dala miliyan 15 daga tsohon gwamnan Delta James Ibori wanda kotunan Najeriya suka kasa hukuntawa sai da dan dana kotun Birtaniya.
Bana ganin bambanci ko dala daya ne ko dala miliyan ne, ban karba karba ko dala daya ba, baran karbi dala miliyan 100 ba. Abun tsoron Ubangiji Allah, duk abin da kake yi ka sani akan cewa Allah na gani. Na biyu kuma bana kudi in dauki abu haram in ce zan yi amfani da shi a gidana. Wannan kudi in zo in saya gida, in zo in kwanta a ciki ne, wannan kudin da zan karba na rashawa na sata, zan ce kusan sata, in zo in saya abinci in ba iyali na da yayana, ko kuma wannan kudi zan saya mota ne in hau in ce ina jin dadin rayuwa. Allah Ubangiji hana ni irin wannan abu.
A nan gwamnatin Buhari ta nana da cewa tana bin doka ko umarnin kotu, amma sai ta kai har ƙarshe, wato ma'ana kotun koli. Gwamnatin kan amsa irin wannan tambaya in aka zarge ta da kin sakin kanar Samba da Zuki da Malam Ibrahim Elzazzaki bayan da kotu ta bayar da umarnin hakan. Ga abin da ministan shari'a Abubakar Malami ke cewa,
kana da'awa cewa akwai umarnin kotu, an je kotu ta bi bahasi ta ce a cikin wannan yanayi babu sabani zuwa ga umarninta, su saboda ka mu'amala ta danganci sabawa kurcin sabawa ga doka, mu'amala ce da sai ka dibe ta a fadade ba a dunkule ba. Gaskiya al'amari shine ita wannan gwamnati tana da'a ga umarni irin na kotu, amma kuma ba ta sariyar da ko kuma salwantar da haƙoƙin da doka ta bata kan abin da ya danganci mu'amala wadda take ganin da cewa ai tana da dama na tabi bahasi ko kuma tabi kadin shari'a a kansu.
Masu sauraro, anan muke nadai tabar mashirin, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, inda za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Muna yi wa Najeriya murnar cika shekaru 59 da samun yancin kai. Allah ya taimaki Najeriya da kuma 'yan Najeriya da kuma ba da ikon yin adalci ga kowa. Yanzu amadadin wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku, Nasir Adam El Hikaya. Ni Sarfil Hashin Gumil ke cewa sai mun sake haduwa a wani sabon shirin mako mai zuwa. Mu kasance lafiya.
To gai da Sarfil, yanzu kuma ga labarai a takaice.
Wasu dubban 'yan Rasha sun jura ruwan sama mai sanyi suka yi da fifi a wani dandalin tsakiyar birnin Moscow a daidai lokacin da kungiyoyin da ke adawa da su ke kokarin sake samun karfin gwiwa bayan kwashe tsohon lokacin bazara soma da aka yi ana ta zanga-zanga a kan zaɓukan yankin da ma siyasar ƙasar ɗungurungun. Shugaban kwamitin Majalisar Wakilan Amurka kan bayanan sirri ɗan jam'iyyar Democrat ya ce sun cimma matsaya don jin ta bakin wani mai kwarmato wanda korafin da ya janyo kafa kwamitin binciken yiwuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump. Wani jami'in diplomasiyyar China ya soki Amurka saboda abin da ya kira jahilcinta kan irin matukar gudunmuwar da take bayarwa ta fuskar tattalin arziki a hulɗarta da Afghanistan. Wasu motocin kawa da na alfarma da aka kwace daga wajen ɗan shugaban ƙasar Equatorial Guinea an yi gwanjensu a kan kuɗi sama da dalar Amurka miliyan 23. Duk da haƙurin da Prime Minister Boris Johnson ya fito ya bayar na ƙashin kansa, wasu majiyoyi a fadar Buckingham Palace na cewa Sarauniya Elizabeth tana cikin damuwa sosai saboda shigar da ita cikin rikicin siyasa da ake yi akan ficewar Birtaniya daga tarayyar Turai, wato Brexit. Johnson a tattaunawar da ya yi da Sarauniya ta wayar tarho a tsakiyar mako da kotun kolin Birtaniya ta yanke hukuncin cewa bai kamata ya nemi amincewarta don dakatar da majalisar na tsawon sati 5 ba.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma dan anjima da hantsi wato nan da sa'a 1:30 za mu dawo muku da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatarwa, sai Chuba Hero Diodine da ya haɗa shirin, sai kuma injiniyan mu Justin Muhammad Lalo ke cewa a wani lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.